الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 7 ga watan Rajab shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani ce makon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata rubuta wasu ayoyi da wasu kalmomi haka a jikin bango na masallatai baya halatta bid'a ne an gane ku an tambaye al-Imam Malik Allah ya ji kansa game da ayatul kursi da irin su qurhu wallahu da abin da ya kamata haka da ake rubutawa a jikin bango na masallatai al-Imam Malik Allah ya ji kansa yace ni ina ki ina kyamar haka domin baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana daga cikin nau'i na tazwiqul masajid ma'ana kawatar da masallatai wanda kawatar da masallatai ayi ta masa kyalkyali wannan alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na tashin alkiyama kamar yadda wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid kiyama ba za ta tabbata ba sai mutane sun ringa alfahari game da masallatai wasu malamai suka ce abinda ake nihi alfahari game da masallatai wajen kawatawa idan wannan yayi wannan shi ma yazo yayi sama da wannan wannan shi ma yazo yayi sama da wannan ana kawatar da shi ana masa rubuce-rubuce da wasu zane wannan duka kwata-kwata bai dace ba wani yakan iya cewa to ai a masallacin Makka da masallacin Madina ai naga akwai rubuce-rubuce cewa ka gani a Makka ko ka gani a Madina ana yi ba hujja bane a cikin addini hujja a cikin addini me Allah ya faɗa me manzonsa ya faɗa wannan zani wanda yake cikin masallacin Madina da masallacin Makka lokacin da Atrak mutanen Turkiya lokacin da su suka mallaki wannan ƙasa su suka zana waɗannan dukkan waɗannan rubuce-rubuce dan haka da aka rushe masallacin aka jaddada gininsa sai aka mai da wannan rubutu ba dan komai ba saboda ije wata barna saboda akwai wata kungiya wadda take mai kula da kayan tarihi na duniya wadda ake kiranta UNESCO duk wani abu wanda yake na tarihi sukan hana a taba in ma an taba to sai an mai da kamar yanda yake saboda bala'i da musibar irin wannan kungiya shine babban abin da yasa ma aka bar irin waɗannan rubuce-rubuce amma ba dan sun dace ba cewa na gani a Makka ko na gani a Madina mun faɗa mun maimaita ba so ɗaya ba so biyu ba ba hujja bane a cikin addini an gane ko hujja ne Allah ya faɗa ni manzonsa ya faɗa don haka masallaci ba a buƙatar a zane shi a ƙawatar da shi da abubuwan da zai ringa shagaltar da jama'a wanda kar mu manta mun yi bayani duk wani abu wanda zai shagaltar da mai sallah ya ɗau hankalinsa to wannan baya halatta dalili akan haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Jahm ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zani wanda yake da zani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yafa wannan zani ya fito cikin jama'a yin sallah zanen wannan zani yana cikin sallah ya ringa daukan hankalinsa ya ringa daukan hankalinsa ya kusa ya shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gama sallah ke da wuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin gidansa ya fitar da wannan mayafi ya nade shi manzon Allah ya fito ya ba wani sahabi ya ce maza mai da masa ce ya canza mun ya bani nau'in tufafi da ake kiran shi anbijaniya wanda shi baya da zane sanfin ne to kaga a nan fadi ba zane ne fa ya yafa wanda yake da zane amma kasancewar wannan zane da ya kusa daukan hankalinsa take yinki ana gama sallah ya nade zanen ya ce maza a maida masa a zo mun da wannan shi kuma ga ya Usman Allah ya kara masa yadda wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rihin masallacinsa da icen da bino akai wanda baya rike ruwa in yana zuba Usman Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya jaddada ginin masallacin wato sai ya zo da wasu itace wanda ake kawo su daga kasar India ya jaddada wannan rihin masallacin amma a lokacin nan wasu jama'a daga cikin sahabbai sai da suka masa inkari akan haka ta suka yi a bar shi yanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a zo masa da wani abu wanda yake na kawa bai dace ba dan haka in an gina masallaci ba laifi bane a wannan a shafe shi amma in za a masa fenti a mishi fenti wanda yake samfur ba wanda yake mai daukan hankali duk wani abu wanda yake na zane to wannan sabanin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zo a cikin bangon masallaci a yi ta rubuce-rubuce ko wajen masallaci da sauransu wannan duka ba sa cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai dace ba wannan ba girmama alqur'ani bane girmama alqur'ani shine a tsaya a karanta a fahimci a yi ƙoƙarin lura da abin da yake cikinsa na hukunce-hukunce a yi aiki da shi ba zana shi a jikin bango ba wani masallacin in ka shiga kamar ka shiga ɗakin amarya an karɓe shi da kilisa nan zane nan zane nan zane to wannan duka abubuwa ne waɗanda ba su dace ba na'am wai ƙarin bayani akan gabar da ke cikin wani hadisi wanda hadisin hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisin na cikin sahihu muslim gabar ita ce ta ƙarshen hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka ƙarin bayani akan wannan kalima wannan kalima abinda take nihi shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa alaƙar mu da alqur'ani ɗayan biyu ne in ma alqur'ani ya zamanto hujja gare ka ma'ana ba zai taka burki da kai face gidan aljanna a gobe kiyama domin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ku karanta suratul baqara da Ali Imran manzon Allah ya ce domin suratul baqara da Ali Imran a ranar kiyama za su zo kamar wani gizagizai manzon Allah yace za su yi shayayya game da ma'abucinsu, ma'ana wanda ke karanta suke kokarin aiki da abin da ke cikin su, za su zame masa lauya a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a ranar kiyama sai sun karbe shi sun kai shi aljanna. Wannan kenan ga wanda ya karanta Alkur'ani yana kokarin yin aiki da abin da Alkur'ani ya kunsa, ma'ana yana bin dokokinsa bakin gulgulan iko. To wannan Alkur'ani zai zame masa hujja a ranar kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Manzon Allah yace ku karanta Alkur'ani domin Alkur'ani a ranar kiyama zai zo matsayin yana mai ceto ga ma'abutansa. Su wane ne ma'abutansa? Su ne waɗanda suke karanta shi, suke kokarin yin aiki da abin da ke cikinsa. To dan haka shi ne yace wal qur'anu hujjatul laka, yace alqur'ani in ma ya zama hujja gare ka kenan in ka karanta shi ka yi aiki da abin da ke cikin shi ya kai ka aljanna. Au alaika, ko kuma ya zama tu hujja a kanka kenan ka maida shi bayan bayanka, ko ka karanta shi baka yi aiki da abin da ke cikinsa, ko kuma ka kauda masa kai baka karanta shi ba balantana ka san me yakun saka yi aiki da shi, to irin wannan alqur'ani zai zame masa hujja wal iyazu billahi a ranar kiyama. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar aw kama qala. Yace duk wanda ya sanya Alkur'ani gabansa, to Alkur'ani zai zame masa jagora, ba zai taka burki da shi face aljanna. Yaya ne ne sa Alkur'ani gaba? Shi ne ka dukufa akan karanta shi da yin aiki da abin da ke cikinsa. Sai yace duk wanda ya maida Alkur'ani bayan bayansa, ma'ana ya watsar da shi, ya hujire masa, baya karatunsa, baya kokarin yin aiki da abin da yake cikinsa, to Alkur'ani zai kura shi zuwa wuta a ranar kiyama. Dan haka na daga cikin addu'a shine ka ce Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, ka maida Alkur'ani ya zamanto hujja gare mu, kar ka maida Alkur'ani ya zamanto hujja a kanmu. Kullum ka yi fatan cewa Alkur'ani ya zame maka hujja. An gane ko in ya zame maka hujja zai zame maka sababin samun tsira a gobe kiyama. Ka yi fatan kada Allah ya sa Alkur'ani ya zama hujja a kanka. Idan ya zama hujja a kanka wal iyazu billah, ba inda zai tsaya da mutum face gidan wuta a gobe kiyama. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal Qur'anu hujjatul laka, Alkur'ani in ma ya zama hujja gare ka in ka yi aiki da shi ya kai ka aljanna. Au alaika, ko ya zama hujja a kanka in baka yi aiki da shi ya kai ka zuwa wuta. Allah ya kare mu. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 16 a cikin wannan sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun, wanda aya ta 16 cikon bayani ne akan wato wata alama wadda ke nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da kuma girman kudurarsa, cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa kar a sanya masa kishiya a cikin abin da yake hakkinsa. Me yasa? Saboda wata hikima ce daga cikin hikimomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine halittar dan Adam. Shine Ubangiji Ta'ala ya mana bayani game da tushen halittar wato dan Adam. Asali dai shi Adam kin alaihi salam, kamar yadda Allah ya faɗa mana, ya halicce shi ne daga laka, kamar yadda yace wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin. Asali kenan annabi Adam alaihi salam, Ubangiji Ta'ala ya halicce shi ne daga laka, kuma wannan laka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da hannayensa wanda suka dace da girmansa, Ubangiji Ta'ala ya mulmula halittar annabi Adam ya halicce shi tare da cewa duk wani abu da Allah ya yi nihin samar da shi ko wanda yake nihin rasar da shi, wato ya fi kibutawar ido gaggawa, kamar yadda ya ce innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ubangiji ta'ala ya ce lalle fadar mu ga wani abu da muke nihin samar da shi ko rasar da shi, duk abinda muka nufata mu samar da shi ko mu rasar da shi, Ubangiji ta'ala ya ce na kasancewa ne da fadar kun fayakun. Idan Allah ya ce zamantu take yin kyawu zai zama kamar yadda Allah yake ne, to dan daraja Allah ya nuna mana daraja ta Adam alaihi salam, Ubangiji ta'ala da ya tashi halittar annabi Adam, wannan laka da ya sa Jibrilu alaihi salam ya jinko masa daga dukkan kowane yanki-yanki na ƙasa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce. Ubangiji ta'ala ya mulmula wannan laka ya halicci annabi Adam alaihi salam. Shine dalilin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka ƴaƴan Adam suka zo akan sabanin launi, wani baki, wani ja, wani fari, wannan ya danganta da yanki yankin kasar da aka jinko aka halicci annabi Adam alaihi salam. An gane ko? Kenan shine yace wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin, wato daga laka Ubangiji ta'ala ya halicci annabi Adam, zuri as-safa Ubangiji ta'ala ya halicce mu min sulala, wato daga ruwa wanda yake tacecce shine ruwa wanda yake nan, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tarajim, sai ya ce thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan wato sai muka maida shi a matsayin sa na maniyyi lokacin da ya fada cikin mahaifar mace, shine yace fi qararin makin muka sanya shi a cikin wata matabbata wadda take kiyayayya ita ce mahaifa, wanda kwayar maniyyi in Allah yayi nihin halittar ta idan ta shiga cikin mahaifar mace, Ubangiji ta'ala yakan kiyaye wannan kwaya, babu wani abin da yake shafar ta, dan haka mahaifa ce anan Ubangiji ta'ala ya ambace ta da cewa kararin maki wuri wanda yake kiyayeye. Sai yace thumma khalaqana nutfata alaqa, wannan dugon mani Ubangiji ta'ala yace sannan sai muka halicce shi ya koma gudan jini, ma'ana ya canza ya koma gudan jini. A wannan lokaci yake canzawa ya koma gudan jini, kamar yadda bayani ya gabata shine ran da ya cike kwana 40 da shiga mahaifar mace, a ran da ya shiga yana nan a matsayin sa na mani, sai ya kwashi kwana 40 sannan yake canzawa ya koma gudan jini, kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, hadisi ne ingantacce na cikin Bukhari da Muslim. Sai yace fa khalaqana al-alaqata murga, wato wannan gudan jini Ubangiji ta'ala yace sai muka halicce shi ya koma wato murga, ita ce wata ƴar tsoka gwalgwadon yanda aka tauna, shi ma wannan bayan yana gudan jini ya cike kwana 40 yakan canza ya koma wata ƴar tsoka. Idan aka ce murga shine wato guntuwar tsoka kenan gwalgwadon yadda ake taunawa, haka yake komawa in ya samu kwana 40. Sai yace fa khalaqana al-murghata idhaman, Ubangiji ta'ala yace sai muka halicci wannan tsoka ta koma kasusuwa, an gane ku, ta koma kashi, faka sauna al-idhama lahama, wannan kashi Ubangiji ta'ala yace sai muka tufatar da shi wato da tsoka, wannan kenan in ya samu kwana 40 yana wannan daga wannan tsoka, sannan in yi a cikin kwana 40 ran da ya cike kwana 120 a ran nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake daidaita halitta, wannan tsoka ta koma kashi da jijiya da fata da komai, Ubangiji ta'ala yake sawwara halittar dan Adam a cikin mahaifa a fitar da hannuwa da kafafuwa da hanci da ido da kunne da sauran gaffai, a ran nan shine sai yace kuma an sha'anahu khalqan akhar, sannan wato sai muka fari shi wata halitta ta daban. Menene ma'anar sai muka fari shi wata halitta ta daban? Malamai suka ce shine mala'ikan da Allah ke turowa takanas domin busa ma wannan darai, an gane ku, busa ran kenan shine wata halitta ta daban. Wasu malamai suka ce kuma an sha'ana hu khalqana akar, ma'anarsa wato shine kasancewar lokacin da ɗa ya zo duniya zaka ji ya fashe da kuka, bayan fashewa da kuka kaga yana neman nuno, zuwa wani lokaci kaga yana famar zama, bayan zama ya koma yana rarrahe, bayan rarrahe ya koma yana tsayuwa, bayan tsayuwa sannan ya koma yana tafiya har ya kai lokacin da zai kai cikar karfinsa. Suka ce shine halitta ta daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya faru dan adam bayan waɗancan zanguna da yake da ni. Shine anan kenan magana ta farko, suka ce kuma an sha'ana ku kalkana aka, sannan muka hadicce shi muka fare shi wata halitta ta daban, shine Ubangiji ta'ala ke turo mala'ika a rannan ran da ɗaya cike kwana 120 a cikin cikin mahaifiyarsa. Wannan mala'ika Allah zai umarce shi da cewa ya busa masa rai. Idan ya busa masa rai sai a umarci wannan mala'ika game da rubuta abubuwa hudu. Farko zai rubuta arzikinsa, ma'ana iya abinda zai ci har ya koma zuwa ga Ubangijinsa, a rannan mala'ika zai rubuce adadin abinda zai ci. Abu na biyu, mala'ikan zai rubuta adadin kwanukan rayuwarsa gaba ɗaya. Abu na uku, zai rubuta aikinsa, shin aiki ne wanda yake na ƙwarai ko kuma aiki ne wanda yake na banza. Abu na hudu, zai rubuta shin ɗan aljanna ne ko ɗan wutan. Gaba ɗaya babu wanda ke zauwa duniya face sai an tabbatar masa da waɗannan abubuwa guda hudu. Shine sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqi, Allah ya ɗaukaka, ahsanul khaliqi na mafi kyawun wato masu daidaita halitta, ko kuma ka ce mafi kyawun masu kaddara halitta. Fa tabarakallahu, ko ka ce albarkatunsa sun yawaita. Ahsanul khaliqi, Ubangiji wanda yake mafi kyawun masu halitta, domin lafazin al-khalq a larabci yana daukan ma'anar at-taqdir wa at-taswir, ka ringa daidaita abu kana kamanta shi. Dan haka ma'ana wanda yake sawwara hoto ake kiran shi khaliq, kamar yanda yake cewa masu hotuna a ranar kiyama za a ce da su ahyuma khalaqatu, kurayar da abinda kuka halitta. Kaga me ake nihi da halitta, ma'ana abinda kuka kamanta kuka daidaita, kamar yanda annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadarsa, anni akhluqu lakum min al-din, yace lalle ne ina kamanta muku halitta da laka, fa anfukhu fihi, sai nayi busa a cikin wannan halitta da na mulmula, yace fa takunu dairan bi iznillah, sai ya zamanto tsuntsu da iznin Allah. Kuga yana tashi laka, annabi Isa alaihi salam zai dauka ya mulmula yayi hoton tsuntsu, da zaran yayi busa a cikin wannan lakar da iznin Allah sai tsuntsu ya tashi. To dan haka anan ne yace fa tabarakallahu, Ubangiji ta'ala albarkatunsa sun yawaita, sai ya ce ahsanul khaliqi, na mafi kyawun masu halitta. Kenan duk wani mai halitta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi shi kyautata halitta, kamar yanda Allah ya halicci dan adam ya kyautata halittarsa. Wanda akwai wato abun mamaki wanda ya kai matuka game da halittar dan adam, akwai dikka da hikima game da halittar dan adam. Dan haka dan adam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama shi, ya kyautata halittarsa, kamar yanda yake faɗa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba, kamar yanda ya faɗa laqad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim. To shine anan bayan ya bayyana mana zangunan da dan adam ya bi kafin ya zamanto halitta, Ubangiji ta'ala a karshe ya yabi kansa ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqi, Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka, ahsanul khaliqi, na mafi kyawun masu halitta. Sannan sai ya ce kuma innakum ba'da zalika lamayitun, sannan ku san da cewa ku ƴaƴan adam ba'da zalika, bayan wannan rai da Allah ya busa muku kuna rayuwa da shi, ku tabbata cewa lamayituna, ku masu mutuwa ne. Karshen alewa ƙasa kenan, karshen mai rai shine mutuwa. Kullu nafsin za'iqatul maut, aina ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin qul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum shine yace thumma innakum lan sannan lalle ku ba'da zalika bayan wannan rai da Allah ya busa muku lamayitun lalle ku tabbata cewa ku masu mutuwa ne amma fa ba in an mutu an kyale ba wannan an kare bayan mutuwar akwai abin da zai zo gaba wanda zai zo gaba kuma ya bi mutuwar kamar yanda wani mawaki yake cewa falau anna idza mutna turikna yace lakana la mautu rahata kulli hayy walakin na idza mutna buisna wa nusalu ba'daha an kulli shay shine anan ubangiji ta'ala yace sannan ku san da cewa ku ba'da zalika bayan wannan rayuwa da kuka yi da mayituna masu mutuwa ne thumma innakum sannan ku tabbata yawmal qiyamati a yinin da alkiyama ke kasancewa tuba a suna za a tayar da ku daga cikin kaburin kuma kowa a sakauta masa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa shine wancan mawaki yake cewa falau anna idza mutna turikna yace da a ce in mun mutu za a kyale mu haka kawai a mace yace la kana al mautu rahata kulli hayy yace da mutuwa ta zama hutu ne na dukkan wani mai rai inda a ce mutum in ya mutu an kare yace to da mutuwa ta zama hutu ce ga mai rai sai yace walakin na idza mutuna buisna yace sani dai idan mun mutu bayan mutuwar da muka yi buisna yace za a tada mu wa nus'alu ba'daha an kulli shay kuma za a tambaye mu game da dukkan komai abinda muka aikata a rayuwar mu bayan wannan tayarwa da aka mana a yinin alkiyama shine anan ubangiji ta'ala yace kuma innakum sannan lalle ku yawmal qiyamati a ranar da alkiyama ke kasancewa tuba a suna ubangiji ta'ala yace za a tada ku daga cikin kaburin ku ku tsaya gaban zati na ubangijin ku subhanahu wata'ala Allah ya nuna ya ma kowa hisabi game da abin da ya aikata a rayuwarsa kamar yadda yace yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin سزام تاشي آية تغبى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وبنجي تعالى نافتا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وبنجي تعالى يجي تبس واتوموني مكهدتشي سبع طرائق واتو سمي بقوي فوقكم واتو أبلغشنكم سمتي كان ديا sai da Allah ya halicci sammai guda bakwai kamar yanda ya faɗa alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati dibaqa yace shin yanzu ba ku gani ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai bakwai dibaqan wato dai kan daya kamar yanda ya faɗa allazi khalaqa sab'a samawati dibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawul haka can cikin suratul falaq Allahu allazi khalaqa سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن شيني انان wasu malamai suka fassara sab'a qara'iq ma'ana sammai bakwai ngare ko shine yace wala qad khalaqana fawqakum ubangiji ta'ala yace tabbas yace mu ne muka halicci sab'a qara'iq wato sammai bakwai fawqakum bulushin wannan sammai bakwai kuma ubangiji ta'ala ya tsida su da kudurarsa ba tare da wani ginshiki wanda yake ya tukare ta kamar yadda yake khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai bakwai ya tsida su ba tare da wani ginshiki ba ta rauna ha da kuke gani. Idan aka ce ka kuddu ginshikin da ya tukare sama ba ba za ka iya nunawa, Ubangiji Ta'ala shi ne ya tsira ta da kudurarsa. Ko kuma ya zamanto saba'a qara'iq, ma'ana Ubangiji Ta'ala ya ce walaqad khalaqna fawqakum saba'a qara'iq, tabbas ya ce mu ne muka halicci hanyoyi guda bakwai wato sama da ku, wato su ne hanyoyin taurari wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tsara musu, taurari waɗanda suke masu tafiya wanda ake kira su sayyarat. To hanyar da suke bi waɗannan hanyoyi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ne ya halicce su. Shine sai ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafili, Ubangiji Ta'ala ya ce ba mu zamanto ba marawkana wato anil khalqi game da bayinmu, ma'ana da Allah ya halicci sammai bakwai ya tsida su a burbushinmu. To Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bai zamanto ba shi wato marawkani game da wato bayinsa. Wannan sama da Allah ya halicce ta ya tsida ta ba tare da wani ginshiki ba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kiyaye wannan sama game da bayinsa ba za ta runtu ba ta halakar da su sai a lokacin da ya so yin alkiyama. Ubangiji Ta'ala ya tsida ta ba yanda za a yi sama ta kuce ta faɗo, kamar yanda ya fasai da izininsa, kamar yanda ya ce wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhni, Ubangiji Ta'ala shi ke rike da sammai an taqa'a dan kada ta faɗo ta halakar da wanda ke karkashin ta na halittu illa bi idhnihi, sai da izinin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Inda ya so sama ta rutu ta halakar da wanda ke karkashin ta da ta rutu, amma shi yake rike da ita da izininsa, kamar yanda ya faɗa a can ƙarshen suratul Fatir, inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, yake cewa lalle Ubangiji Ta'ala shi ke rike da sammai bakwai, haka nan shi ke rike da kassai bakwai an tazula dan kada su gushi daga yanda suke. Sai ya ce wala in zalata, yace kaddara a ce yau sama za ta kuce ta ce za ta rututa ga duk abin da yake karkashin ta, ko kasa ta yi girgiza za ta hade duk abin da ke duranta, ina amsaka huma min ahadin min ba'di, ba wanda ya isa ya hana sama ta rutu ko ya hana kasa ta hade duk abin da ke kanta na halittu sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. In sama ta ce yau za ta rutu, waye sai ta rita? Ba wanda ya sai ta rita, ba ma sama ba kaddarcewa rihin daki, rihin daki idan ya zage zai rutu, waye sai rike shi? Ba wanda ya sai tsare shi banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. To balantana wannan sama da Allah ya halicce ta yi kyauta ta halittarta, ya tsida ta ba tare da wani ginshiki ba, inda a ce kaddara sama za ta rutu to ba wanda ya isa ya rike ta ya hana ta faɗo in banda Allah da ya halicce ta. To dan haka da ya halicci sammai bakwai shine ya tsida su, ya hana su rutu su halakar da bayansa, shine yace wa ma kunna anil khalqi ghafili, Ubangiji Ta'ala yace ba mu zamanto ba marawkana game da halittu, ma'ana dan haka mu muka kiyaye sama muka hana ta faɗo ta halakar da wanda ke karkashin ta na halittu. Amma dan tsaurin kai na dan adam da wautarsa, zaka ji yana mummunar addu'a in duniya ta masa kunci cewa wai ina ma sama ta rutu ta halakar da wanda ke karkashin ta, ko kuma ina ma a ce kasa ta tsage ta hade duk wanda yake duranta, kamar yanda wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya lokacin da aka kawo masa yakun dan uwansa cewa ya rasu an kashe shi, shine wannan wannan Kulayb ibn Rabi'a. To mawakin shine Al-Muhalhal ibn Rabi'a, shine sai yake waka yana cewa Kulayb la khaira fi dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha قليب أي فتاة إذن ومقرومة تحت الصفات التي يعلوك سافيها نعم نعات قليبا لي فقلت لهم مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها ليت السماء على من تحتها وقعت وحالت الأرض فانجابت بمن فيها. shine yace kulaybula khaira fi dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha. Yace kulaybu yace duniya da duk wanda yake cikin ta yace babu wani alheri da ya rage, in har kai kabar duniya to babu wani alheri. Yace kulaybu ayu fata izzin wa makrumatin. Yace kamar kulaybu wani da ne za a same shi wanda yake da daraja da daukaka da mutunci irin kulaybu. Yace ta hada safatin lati ya aluka safiha, babu dan da yake shi daraja wanda yake binna a gargashin kasa wa yake fada. Sai yace masu kai ya ko sun kawo mun ya kwancewa kulaybu ya mutu. Fa qultu lahum, sai nace musu ma latibina al-ardu, ina ma a ce kasa ta karkata gaba ɗaya ta halakar da mu. Aw zalat rawasiha, ina ma a ce duwatsu da Allah ya maida su matsayin turaku, ma'ana kuso shine wanda suka daure kasa, ina ma a ce sun kunce gaba ɗaya ta zaizaye kowa ya halaka. Sai yace laita sama'a alaman ta hata hawaka, yace ina ma samaniya ta fado ga wanda yake karkashin ta gaba ɗaya ta kashe kowa an huta. Wahalat al-ard faljabat bi man fiha, ina ma a ce kasa ta juye ta hade duk wanda ke kanta. Dan haka Ubangiji ta'ala da ya halicci sama ya tsida ta ba tare da ginshiki ba, sama ta yi kadan ta fado sai da izinin Allah. Wa yusiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Wannan wani jin kai ne na musamman da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ki game da bayinsa da ya halicci sama sannan ya kiyaye ta ba za ta fado ta halakar da wanda ke karkashinta. Shine sai ya ce wa anzalna minas samai, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da ma'an ruwa, minas samai daga cikin gizagizai, bi kadari wato da gwargwado, an gane ko? Duk ruwan da ke sauka gaba ɗayan shi a aure yake, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sanin adadin dubar ruwa wanda ya sauka. Shine ya ce wa anzalna minas samai ma'an bi kadari, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da ruwa, minas sama'i wato daga sama, ko ka ce minas sama'i daga cikin girgije, domin girgije ma sunan shi as-sama, an gane, domin lafazin as-sama a larauci duk abinda ya kere ka ya maka runwa sunan shi as-sama, don haka rihin daki ma ake kiran shi as-sama kamar yadda bayani ya gabata. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yadir. Shine yace wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari, Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar da ruwa, bi qadarin wato da gwalgwado kenan yanda zai ishi bayi, minas sama'i daga sama, fa askannahu fil ard, wannan ruwa sai muka zaunar da shi a cikin kasa, muka zaunar da shi a cikin kasa domin ya ringa kukkugowa ku samu ruwan sha. Ubangiji ta'ala ya ce wa inna ala zahabin bihi, lalle mu a bisa tafiyar da wannan ruwa mu kafar da shi. Ubangiji ta'ala ya ce da kadiruna, masu iko ne, muna da ikon da ruwan da muka saukar muka zaunar da shi a cikin kasa mu sanya kasa ta tsutse shi, muga kuma a ina za ku samu ruwan da za ku sha. Wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan ya saukar da ruwa, wannan ruwa sai Allah ya zaunar da shi a cikin kasa ya sa kasa ta tsutsa, idan ta tsutsa sai ta tara shi a can karkashinta, sannan kuma wannan ruwa shi ne zai ringa kukkugowa domin mu sha. In ma kaga da kanshi yana kukkugowa ko kuma daga munyira mai za mu iya fitar da wannan ruwa ya zamanto shi ne ruwanmu wanda yake na sha. Wannan duka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayan cewa duk ruwan da yake sauka da mu ruwa ne wanda yake da gwalgwado, ma'ana Allah ya auna shi ya san adadin dugon da ke sauka. Wannan shi ma rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa, inda Allah ya so tsanani da mu to da sai ya saukar da wannan ruwa ba tare da awo ba. In ruwa ya sauka ba tare da awo ba to komai zai halaka, babu yanda za a yi mu amfana da shi. Hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk ruwan da Allah yake saukarwa yana saukar da shi ne ruwa ne wanda yake da gwalgwado a aure yake, ya san adadin abin da ya sauka. Wannan kuma yana nuna mana wato girma na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurarsa da yanda yake da cikakken ilimi wanda ya kewaye komai da kowa da sani. Adadin dugon da ke sauka gaba ɗayan shi a lissafi yake a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kafin ya sauka Allah ya san adadin dugon da zai sauka. To sannan sai ya ce fa askannahu fil ardh, sai muka zaunar da shi a cikin ƙasa. Zaunar da shi a cikin ƙasa yana kasancewa ta fuska biyu. Zaunarwa ta farko shine sai Allah ya nutsar da wannan ruwa a cikin ƙasa. Idan ƙasa ta sha ta sha, shine zai ringa bubbugowa da kansa a wasu wuraren. Wani wurin sai an yi rami, sannan za a tono wannan ruwa a ringa sha, a samu ruwa wanda yake na sha. Na daga cikin zaunar da shi a cikin ƙasa, kamar misali cikin tabakuna da Ubangiji ta'ala yake zaunar da wannan ruwa don yi amfani da shi. Mu ba dabobin mu su sha, mu noma rani da shi da duk wasu abubuwa waɗanda suke na buƙatu na yau da gobe. Sai ya ce wa inna ala zahabin bihi, lalle mu a bisa tafiyar da wannan ruwa. Ubangiji ta'ala ya ce laqadiruna, masu iyawa ne, in mun so sai mu tafiyar da shi gaba ɗaya mu kafar da shi. Wannan aya makamanciyarta ta gabata a cikin suratul hijr. Ubangiji ta'ala na faɗa wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikharijin. Ubangiji ta'ala yace wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, yace mu ne muke turo iska mai buga ma itace kididi, sai kaga itace sun kwashi yaya. Ubangiji ta'ala yace fa anzalna minas sama'i ma'an, kuma mu ne muka saukar da ruwa daga cikin girgije. Fa asqayna kumuhu, muka shayar da ku wannan ruwa. Wa ma antum lahu bikhazinin, Ubangiji ta'ala ya ce ba ku bane masu taskance shi. Inda a ce mu muke taskance ruwa, kenan da lokacin da muke da bukata sai mu ce saukar da shi zamu. To amma da yake abu ne a hannun Allah, shi kuma komai na Allah da hikima yake yin shi. Dan haka lokacin da Allah ya nufa ya ga dama a lokacin da yake saukar da ruwa. Kuma inda a ce mu muke da taskar ruwa, to da wanda muka ga dama za mu ba wani kuma mu hana shi. To amma da yake abu ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi yake da taskarsa. To dan haka dan jin kambayansa da waɗanda suke na kurai da waɗanda suka ma saba masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan saukar musu da wannan ruwa. Kaga kenan wannan aya da waccan aya suna nuna mana ruwan da muke sha asalinsa ruwa ne wanda yake na sama. Ruwan da ke sauka daga sama shi ne muke sha, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul waqi'a. A fara'aytumul ma'a allazi tashrabu, Ubangiji ta'ala ya ce ku bani labari game da ruwan da kuke sha. A antum anzaltumuhu minal muzni, shin wai ku ne da wayanku da dabararku kuka saukar da wannan ruwa daga cikin girgije? Amna hanul munziluna, ko kuma mu ne muka saukar da shi? Ubangiji ta'ala ya ce mu faɗa masa ruwan da muke sha, shin mu ne da wayanmu da dabararmu muka saukar da shi daga cikin girgije, ko kuma shi ne ya saukar da shi? Sai ya ce launa sha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkuru, inda mun ga dama wannan ruwa da muke saukar da shi daga cikin girgije, Ubangiji ta'ala ya ce da sai mu maida shi ya zama ruwa ne mai zartsi, wato ruwan manda kenan mai daci. In aka ce ma'ul ujaj, ruwa wanda yake kenan mai tsananin daci mai manda kenan, irin ruwan teku wanda baya shayuwa. Ubangiji ta'ala ya ce falawla tashkuru, ya ce me ya hana ku gode mana akan wannan ni'ima da muka mu? Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa. Shi ya halicce mu, shi ya ɗauki nauyin bamu ci da sha. Ruwan da muke sha Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake saukar da shi. Don haka duk wani lissafi da za a yi na duna, akwai shekarar da ake lissafi sai a ce wai adadin ruwan da ya sauka bai kai ba, a ce rijiyoyi sun cika. Don haka ake samun wahalar ruwa. Sai gaya wata shekara da ta zo a ruwa uku da aka yi, ya nunka adadin ruwan da aka yi a wacce shekara, amma duk da wannan ba a wasa mai ruwa ba. Don haka wannan duka wani lissafin duniya ne. Don haka Ubangiji ta'ala in ya ga dama ya kafar da wannan ruwa, to mai iko ne a kan shi? dan haka yace kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in mai. Ubangiji ta'ala yace ku ga ruwan shan ku in ya zamanto gauran ya kafe, faman ya'tikum bima'in mai, waye sai zo muku da ruwa wanda yake mai buga? In har Allah ya kafar da shi, waye sai zo da shi? Babu wanda yake zo da shi banda Allah da ya halice shi. Shine sai yace fa an sha'ana da kun bihi jannati. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka halitta saboda ku bihi da wannan ruwa, a sababin wannan ruwa da muka sauka muka saukar. Fa an sha'ana da kun bihi jannati. Ubangiji ta'ala yace muka halicci gonakai min nakhilin wato na dabinnai wa anabi da inabi, wannan galibin itacen da waɗanda ake magana da su kenan, itacen da suke shukawa suke amfani da su a wannan lokaci, shine Ubangiji ta'ala ya mana misali da shi. Kaga yanzu a nan mu sai mu ce ruwan da Allah yake saukarwa da shine Allah yake tsiran mana hatsi da dawa da wake da gujiya da sauran abubuwan da muke nomawa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fa an sha'ana lakum bihi jannati. Ma an sha'ana, Ubangiji ta'ala ya ce muka halicci jannatin min nakhil, wato gonakai na dabino, wa anabi wato da na inabi, lakum saboda ku bihi a sababin ruwan da muka saukar. Lakum fiha fawakihu katsira, Ubangiji ta'ala ya ce kuna da ƴaƴan kayan marmari masu yawa, fiha a cikin gonakan abubuwan da kuke shukawa. Wa minha ta'kulu, Ubangiji ta'ala ya ce daga abinda wannan gonar take badawa na amfani kuke ci kuke sha. Kaga gonakan da Allah ya saukar da ruwa, wanda a sababin wannan ruwa da Allah ya saukar itacen suke tsira su yi ƴaƴa, wanda ta hanyar ƴaƴan wannan itace muke samun abinci. Shine yace wa minha ta'kulu, wato ta hanyar ƴaƴan wannan itace Ubangiji ta'ala ya ce kuke ci. Sannan sai ya ce wa shajaratan, Ubangiji ta'ala ya hadici wata itaciya, ta khuruji min duri saina'a, itaciyar da take tsurowa wato a dutsen duri saina'a. Duri saina'a shine wato duri sinin, dutsen da Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa a gunsa. Wannan dutse yana birnin Kudus, wanda kasar Kudus wuri ne wanda Allah ya albarkace shi, kamar yanda yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. To a wurin wannan dutse ke akwai wannan itaciya, itaciyar ta yawaita ne, ita ce itaciya ta zaitun, itaciyar zaitun itaciya ce wadda take ma'abuciya albarka. An gane ku? Shine anan yace wa shajaratan, kenan fa an sha'ana shajaratan, Ubangiji ta'ala yace muka halicci wato itaciya ta khuruju wadda take fitowa min duri saina, anan muzu wajen dutsen duri saina inda Allah ya zance da annabi Musa. Tambutu bidduni, wannan itaciya tana tsirar da mai, ko kuma kace tambutu bidduni tana zurowa tare da mai, domin itaciya ce wadda take fitar da mai, zaitun, zaitun shine olive kenan. Ubangiji ta'ala yace wa sibgin lil akili, wato dirini na noma lil akili na ga masu ci. Ma'ana mi ake nihi sibgin? Shine miya kenan. Ita wannan miya da aka yi da mai wanda yake na zaitun, idan ka yanko lomar abinci ka saka a ciki, zaka ga wannan loma ta rini. An gane ku? Tare ne da wannan mai wanda yake na miya da aka yi. Shine Ubangiji, wannan ma ni'ima ce ta daban daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala. Abincin kanshi ni'ima ce mai zaman kanta. Miyar da ake daddagawa a ci abinci ita ma ni'ima ce wadda take mai zaman kanta. Ni'ima ce wadda take mai zaman kanta. Kamar yanda hadisi ya gabata a darasin mu na Riyadus Salihin, Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an kawo abinci an ajiye masa gayansa, sai ya tambaya akwai miya? Aisha ta ce masa babu miya ya Rasulullah, sai dai wato akwai vinegar a wajenmu. Manzon Allah ya ce mu gani aka kawo masa vinegar, manzon Allah ya ringa yanko abinci yana daddagawa a cikin ruwan vinegar yana ci yana yabo su ta yake ni'imar gudun alkhan madallada vinegar a matsayin miya madallada vinegar a matsayin miya to kaga kasancewar ga abinci kuma ga miya wannan ni'imomi ne na Ubangiji subhanahu wataala dan haka anan ne yace wa shajaratan takhruju Ubangiji ta'ala shine ya halicci ya barar da wata itaciya a sababin ruwan da ya saukar yace takhruju min turi saina itaciyar da ke tsirowa a nan dutsen turi saina wanda galibi a wannan yanki ake samun itacen zaitun amma tare da cewa suna tsirowa a ko'ina amma nan Allah ya ambata domin wuri ne wanda yake mai albarka kuma wannan itaciya mai albarka ta fi yawa a wannan muhalli amma yau ya kai itaciyar nan hatta a nan tana kamawa domin da idona na ga itaciyar a nan ta sawa an dasa ta kuma ta yi sai dai bai fara ƴaƴa ba shine yace tambutu bituni wato tana tsirowa bituni wato tare da mai ma'ana tana fitar da mai Ubangiji ta'ala yace wasibgin wato akwai rini kuma wanda yake na loma lil akidina ga masu ci ma'ana in an yi miya ka ciro abinci ka saka zaka ga wannan loma tare ne a sababin wannan mai da yake cikin wannan miya shine yace wasibgin da rini yace lil akidina ga masu ci sai yace wa inna lakum fil an'ami Ubangiji ta'ala yace lalle kuna da lalle na ga wai wa inna lakum fil an'ami la ibra Ubangiji ta'ala yace lalle kuna da abin daukan izina ma'ana ku lura ku gane girman Ubangiji subhanahu wata'ala ku gode masa fil an'ami wato game da dabbobi waɗanda suke da ni'ima idan aka ce an al'an'am sune raƙumma da shanu da tumaki da awaki shine Ubangiji ta'ala yace wa inna lakum lalle kuna da la'ibra wato daukan izina da lura shine ku gane girman Ubangiji subhanahu wataala ku gode masa fil an'ami game da dabbobi waɗanda suke na ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki Ubangiji ta'ala yace nusqikum mimma fi buduniha mu ne muke shayar da ku game da abin da ke cikin cikinta menene Allah yake shayar da mu ita ce madara madaran nan da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana fita ne tsakankanin jini da tumbi an gane ko kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin wato suratul Nahl shine Ubangiji ta'ala ya ce nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iban lisharibi tsakanin jini da tumbi madara take fita kuma madara abu ce wadda take tacicciya idan ta fito aka tatso ta daga hantsa a tace take babu wani abu wanda yake na datti tare da ita kuma sa'igan Ubangiji ta'ala ya ce ga dadin hadiya lisharibi na ga masu sha malamai suka ce madara ba ta kware mutum tishen da za ka mata na ganganci bayan da za a yi ka kware in dai madara ce domin Ubangiji ta'ala ya ce sa'igan mai daɗin haɗiya da sha'ibi na ga masu sha to wannan kaga abin ɗaukan izina ne mu lura da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu kaɗaita shi a cikin ibada mu gode masa shayar da mu da yake daga cikin abin da ke fita tsakanin jini da tumbi daga cikin waɗannan dabbobi da Allah ya halitta shine yace nusqikum muna shayar da ku mimma fi buduniha daga abin da ke cikin cikinta sai yace wala kum fiha manafi'u katira Ubangiji ta'ala yace kuna da wato ababan amfani masu yawa game da waɗannan dabbobi an gane ko na daga cikin abubuwan amfani dabbobin da muke kiwo wannan dabbobi in sun yi gashi zaka zo ka yanki wannan gashi idan ka yanki wannan gashi da shi ake saka tufafi na sawa ka yi tufafi wanda yake na maganin sanyi da shi zaka yi barwar ruwa da shi zaka yi tafi wanda zaka shimfiɗa a daki da sauransu gashin dabbobi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa min awbariha wa aswaq yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma ba'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswatiha wa awbariha wa ash'ariha afafan wa mata'an ilahi. Kaga shine yace wa min aswatiha wa awbariha wa ash'ariha, wato daga izgar gashi ta dabobi kamar gashin raƙumi shine izga, wa aswafiha da su audugar gashi ita ce wanda ake yanka daga jikin tumakai, shine yace wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha da shi gashin kansa. Ubangiji ta'ala yace afafan wa mata'an ilahi, wato da shi kuke yin kayan amfani, ku yi tufafi, ku saka tufafin da za ku sa, ku yi kayan shimfiɗa, ku yi kayan ruwa da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na amfani. To shi ne yace wa lakum fiha manafi'u katira, kuna da ababen amfani masu yawa game da waɗannan dabobi. Gaya in ka ɗauka raƙumi za ka lauta masa kaya ka yi tafiya mai nisa ka kai inda kake so ka je, ka lauta masa kaya kuma ka hau bayan shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ghafurur rahim. Raƙumi shine za ku labta masa kaya ya dauke ku ya dau kayan ku ila baladin, ya kai ku zuwa garin da lam takunu balighihi ba ku isa ba ku je garin, illa bi shiqqil anfus, sai da wahala wadda take ta rayuka, sai ka je, koda ka je to ka sha wahala, amma Ubangiji ta'ala sai ya halitta mana raƙumma mu lauta musu kaya mu yi tafiya wadda take mai nisa, wanda su ne kayan suhuri a wancan lokaci kafin a samu ci gaba a yau irin waɗannan motoci da suke dodo kaya. Shi ne Ubangiji ta'ala yake tunatar da mu game da wannan ni'ima, yace wala kun fiha manafi'u katira, wato kuna da ababen amfani masu yawa fiha game da waɗannan dabobi na ni'ima. Ubangiji ta'ala yace wa minha ta'kulun, kuma daga dabobin ne kuke ci, in kun yi kwaɗan nama za ku yanka wannan dabba ku ci, Ubangiji ta'ala ya halitta muku. Sai ya ce wa alaiha, akan wannan dabobi kamar raƙumi, wa alal fulki, hakanan akan jirage waɗanda suke na ruwa, Ubangiji ta'ala ya ce tuhumaduna, ake ɗaukan ku domin tafiye-tafiyenku. In tafiya ce a cikin sarari sai ka haura raƙumi, duk inda kake so zai kai ka. Idan tafiya ce a cikin teku ga jirgi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hure mana shine jirgi na ruwa, bato shine yace wa alaiha, akan waɗannan dabobi kenan raƙumma, in tafiya a dokar daji ce, wa alal fulki, hakanan a cikin teku akan jirage, in tafiya a cikin teku ne, Ubangiji ta'ala yace tuhuma duna ake daukan ku. Wala qad arsalna nuhan, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu ne muka aiko da annabu Nuhu alaihi salam ila qaumihi, zuwa jama'arsa, faqala ya qaumi ibudullaha, annabu Nuhu alaihi salam farkon abin da ya faɗa ma jama'arsa shine ya ce ya ku jama'ata, ibudullaha, ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada, ma da kun min ilahin gairu, ba ku da wani abun bauta in ban da shi, afala tattaku, shin yanzu ba za ku tsoraci uqubarsa in har kun bauta ma wani ba shi ba, ko kuma afala tattakuna, shin yanzu ba za ku yi kokarin ku sanya garkuwa tsakaninku da azabarsa. Nan Ubangiji ta'ala yana mana bayani game da farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam. Annabi Nuhu alaihi salam shine farko daga cikin dukkan manzannin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko, a lokacin da jama'a suka juya hannun agogo baya, kamar yadda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas cewa tsakanin annabi Adam alaihi salam da zawwa annabi Nuhu akwai karni 10 gaba dayansu akan tauhidi suke, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce kanin nasu ummatan wahida, yace jama'a da sun zamanto al'umma ce daya daya suna kan tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada. Da aka samu wasu jama'a suka juya hannun agogo baya, su ne wasu jama'a wanda mutanen annabi Nuhu, kafin Allah ya turo annabi Nuhu, waɗannan jama'a sai aka yi dace wasu salihan bayi guda 5 a cikinsu, Allah ya kaddara rasuwarsu a ɗan wani lokaci wanda yake kankanne, jama'arsu sai suka samu damuwa, game da mutuwar waɗannan salihan bayi. Shaidani sai ya zo ya musu irin wahayinsa shine wasi-wasi, ya kawata musu cewa abinda za ku yi ku dan rage ma kanku damuwa game da mutuwar waɗannan mutanen ƙurainaku, ku sassaka hotunansu. Idan kun sassaka hotunansu sai ku kawo ku girka a wuraren ku na ibada. Idan kuna ganin hotunansu sai ku tuna irin ibadar da suke, kuma ku zage akan ibada. Ni za a yi sai suka bi shawarar shaidani, suka yi hotunan waɗannan salihan bayi, suka kawo suka aje a wuraren ibadarsu. Zamani ya yi zamani, waɗannan jama'a suka wuce, ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya. Shaidani sai ya sake dawowa, sai ya faɗa ga waɗannan ƴaƴansu da jikokinsu, ya ce waɗannan da kuke gani uwayenku babu abinda suke bauta ma banda su. In sun fada cikin tsanani ba sa roƙon kowa banda su. A lokacin nan suka dena bautar Allah, suka dukufa akan bautar gumaka. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala sai ya aiko farkon manzanni, shine Annabi Nuhu alaihi salam. Waɗannan salihan bayi su ne Allah ya ambata mana sunayensu a cikin suratu Nuhu. Wa qalu la tadhurunna alihatakum wala tadhurunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa yahuka wa nasra. Su ne waɗannan asalinsu salihan bayi ne, wanda aka sassaka hotunansu ake bauta musu. Sai Allah ya turo farkon manzanni shine Annabi Nuhu alaihi salam domin a dawo da jama'a kan layi, layi wanda yake madaidaici shine kadaita Allah a cikin ibada. To wannan hadisi malamai suka ce ku diba ku gani sharrin dukkan wani abu wanda ya faru a ban kasa na hada bautar Allah da wani, ya faru ne a sababin hoto. A sababin hoto wannan hotunan waɗannan salihan bayi da aka yi aka kawo shine sababin faruwar shirka a ban kasa. Wanda ya kai a yau ana kaddasa irin waɗannan hotuna, irin yanda waɗancan suke kaddasa waɗancan suke bauta musu. Yanda a yau wasu suna kawo hoton wasu su kafa a cikin gidaje da sunan cewa in akwai hoton a wato gobara ba ta tashi. In ka dika shi a jikin abun hawanka baka hadari. In a jikin bakarka ka kafa wannan hoto zaka samu ciniki, zaka samu albarka a cikin kayanka. Hana gobara ta tashi, waye isa in banda Allah? Waye isa ya hana bawaye ya hadari in banda Allah? Waye isa ya janyo ma bawa albarka in banda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Kaga kenan irin waɗannan hutuna an ɗauki matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala an ba su. Irin yanda waɗancan suka ɗauki haƙƙi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala suka ba waɗannan gumaka. Shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce walaqad arsalna Nuhan, tabbas ya ce mu ne muka aiko da Annabi Nuhu ila qaumihi zuwa mutanansa. Fa qala ya qaumi ibudullaha, ya ce ya ku jama'ata ibudullaha, ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada. Ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta in ban da shi. Afala tattakuna, shin yanzu ba za ku kare kanku game da azabarsa shine ku kadaita shi a cikin ibada? Babu abin da ke kare bawa game da azabar Allah face tauhidi. Tauhidi ka kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin ibada abu dokokinsa, wannan shine garkuwa tsakaninmu da azabar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, jama'ar da suka kafirce ma Ubangijinsu, min qaumihi daga cikin mutanen Annabi Nuhu, waɗanda suke aza ibada ba a mahallin da ya dace da ita, sai suka faɗa suka ce ma haza, wannan Nuhu da kuke gani bai zamanto ba illa basharun mithlukum, face dan adam ne fa tamkar ku. Yuridu an yatafaddala alaykum, kawai yana nihi ne ya fifita a kanku, don haka ya zo ya ce muku wai shi Annabi ne, manzo ne Allah ya aiko shi, yana so ne kawai ya nuna ya fi ku, ya zamanto abin biya ku ku zamanto mabiya, wai ya wuce gaba kawai ku ku bi shi. Ka ji fa abin da suka faɗa ma Annabi Nuhu alaihi salam, wasu a iya tunanin su wai da yace shi manzo ne Allah ya aiko shi, kuma Allah yace yace da su su kadai tashi a cikin ibada ba su da wani abun bauta in ban da shi. Farkon amsa da suka ba su suka ce a kawai wannan da kuke ganin Nuhu ba komai yake nihi ba ko ba kowa bane illa basharun mislukum, ba ce dan adam ne wanda yake tamkar ku. Duk wani matsayi da Allah ya masa wato sun kauda kai ba sa ganin wannan matsayi da Allah ya mishi na annabta da manzanci. Kawai su a iya tunanin su dan adam ne tamkar su, ba shi da wata daraja da wata martaba wato wanda take duriya a kansu. Suka ce yuridu an ya tafaddala alaikum, kawai yana nihi ne ya fifita akan ku ya nuna shi yana da matsayi ya fi ku, shi ya wuce gaba ku ku biyo bayan shi. Suka ce walau sha Allahu, inda Allah ya so aiko da manzo la anzala mala'ikata, suka ce ai da ya saukar da mala'ika. An gane ko? Wai inda Allah ya so ya aiko da manzo ya kiraye mu cewa mu kadai tashi a cikin ibada da ya aiko mala'ika. La anzala mala'ikata, suka ce da ya saukar da mala'ika, wannan mala'ika ya isar mana da sakon ubangijinsa mu bi shi. Ma sami ina bi haza, suka ce kai mun ba mu taba ji game da wannan cewa ga a ce wai dan adam a ce a matsayin manzo, suka ce mun ba mu taba jin haka ba. Ko kuma ma sami ina bi haza, wannan abu da Nuhu yake kiran mu zuwa gare shi, suka ce mun ba mu taba jin shi ba. Fi aba inal awwalin, a cikin uwayenmu na farko mun ba mu taba jin cewa muna da wani Allah wanda shi kadai ne kawai ya cancanta mu bauta masa. Ko kuma mu dai a cikin uwayenmu da kakanninmu ba mu taba jin labarin cewa Allah ya taba turo wani manzo dan adam ba mala'ika ba. Kamar yanda ya gabata a cikin suratul an'am, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudi al'amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihi ma yalbisu, da suke fada wai me ya hana wai Allah ya turo da mala'ika a matsayin manzo, me ya hana wai Allah ya turo da mala'ika, yaya za a yi a turo dan adam a matsayin manzo? Ubangiji ta'ala ya ce walau anzalna malakan, da a ce kaddarcewa za mu saukar da mala'ika da kuriyar amuru, Ubangiji ta'ala ya ce da tuntuna an hukunta al'amari shi ne halakar da su, kuma la yunzaruna, sannan in wannan mala'ika ya kiraye su in suka ki amsawa, Ubangiji ta'ala ya ce daidai da kimtawar ido ba za a saurara musu ba, halaka za ta biyo baya kai tsaye. Walau ja'alnahu malakan, Ubangiji ta'ala ya ce manzon da muke turowa kaddarcewa inda za mu maida shi mala'ika, laji alnahu rajula, yace da mu maida shi dan adam, zai zo a sifar dan adam, in ma mala'ikan ne to ba a sifar shi ta mala'ika ba zai zo, zai zo ne a sifar dan adam. To idan ya zama to a sifar mala'ika gashi da sifar ƴaƴan adam, Ubangiji ta'ala ya ce wala labasna alaihim ma yalbisu, da mun gauraya musu irin abin da suke gaurayawa, su gauraye ƙarya da gaskiya, Ubangiji ta'ala ya ce da mun gauraya musu sun kasa gane kan al'amarin. To gashi ku kun ce an ce muku mala'ika ne, kuma gaya a sifar dan adam. To dan haka can Ubangiji ta'ala ya ce kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula, inda a ce mala'iku ne suke tafiya suke rayuwa a ban kasa, Ubangiji ta'ala ya ce to da manzon da zamu turo da mala'ika ne zamu turo. To amma wa yake da ikon da zai iya ganin mala'ika da idaniyar da Allah ya halice? Babu wanda yake da idaniyar da zai iya ganin mala'ika, duk wanda ya ga mala'ika ko ba zai kai labari ba. Yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lilmujrimin wa yaquluna hijran ma'ruba, duk ran da kaga mala'ika akan sifar shi to kasancewa ran nan yini ne wanda yake na barin duniya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa, subi ne kadai ya ga mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi. Farko agogon Hira, wahayi na farko da Jibrilu alaihi salam ya zo masa da shi, ya zo masa ne akan sifar shi ta mala'ika, ya baje fuffikensa 600, kowane fuffike ɗaya manzon Allah ya ce ya kai ya tushe magudan rana da mafadarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya faɗi yana sumamme. ya je gida a rikice yana faɗa ga matarsa Khadija, zammiluni zammiluni, a wata riwaya dasihuni dasihuni, kulillibe ni kulillibe ni, aka ɗauko wani mayafi aka lullube shi. Dan haka Allah ya masa lakabin muzammil, ya masa lakabin mudassir, ya wanda ya lullube da bargo. Ubangiji ta'ala ya ce masa kunfa anzir, a lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa yake gaya ma Khadija yake cewa walaqad khashitu ala nafsi, yace wallahi naji tsoron halaka a kaina, saboda ya ga abin da bai taba gani ba. Gani na biyu da yima mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi shine a daren da aka tafi saman bakwai da shi a wurin magaryatukewa, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda hajannatul ma'awa. Gani na farko da ya masa shine Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'ama walaqad ra'ahu, a cikin wannan suratul takwir walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, gani na farko da ya masa a gogon hira. Gani na biyu da ya masa a saman bakwai shine Ubangiji ta'ala ya ce walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda hajannatul ma'awa. To shine anan dan tsabar wauta suka ce wai walau sha Allah, da Allah ya so ya aiko manzo, da anzala mala'ikatan, da ya saukar da mala'ika a matsayin manzo, yaya za a yi a ce gaya wai manzo ne kuma dan adam? Masani ina bi haza suka ce ba mu taba ji game da wannan labari a ce dan adam a turo shi a matsayin manzo, fi aba'inal awwalin, a cikin uwayenmu na farko ba mu taba jin wannan labari ba. Yaya Nuhu kawai haka zai zo ya ce wai manzo ne Allah ya aiko shi, muna rayuwa da shi, muna faduwa muna tashi da shi, yau ya fito ya bayyana ya ce Allah ya turo shi a matsayin manzo? Suka ce kawai yayi haka ne, yuridu an ya tafaddala alaikum, yana nihi ne ya fifita akan ku ya zama shugaba ko ku zama mabiya. Ko kuma ma sami'ina bi hadha, ba mu taba ji game da wannan abin da Nuhu yake kira zuwa gare shi na cewa wai mu kadaita Allah a cikin ibada, mu ba mu taba jin haka fi aba'inal awwalin, a cikin uwayenmu na farko. Suka ce kai in huwa illa rajulun bihi jinna, Nuhu nan fa bai zamanto ba face wani mutum ne wanda ke da tabin hankali, aljani ne ya taba shi yake irin waɗannan maganganu. Kaga kamar yanda suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce wai yana da tabin hankali, me suke me Allah ya faɗa? Wa qalu, can cikin wannan suratul hijr Ubangiji ta'ala na faɗa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun, suka ce ya mutumin da ke da awar cewa an saukar masa da littafi, suka ce innaka lamajnun, lalle kai mai tabin hankali. Law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas salihin, mi yana ka zo mana da mala'iku su zame maka shaida cewa Allah ya turo ka da wannan littafi in har da gaske ne? Ubangiji ta'ala ya ce ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin, ko kuma ma nunzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin. Ubangiji ta'ala ya ce ba ma saukar da mala'iku, ya ce illa bil haqqi, sai da gaskiya. Wa ma kanu idhan, a lokacin saukar mala'iku ko basu zaman tuba ababan saurarawa daidai da kyautawar ido, da zaran mala'iku sun sauka to za su bar duniya, dole za su bar duniya. Dan haka shine suka ce masa in huwa, wato Nuhun nan bai zaman tuba illa rajulun, face wani mutum ne bihi jinna, wanda ke da tabin hankali, dan haka dai ku dau hakuri kawai ku rabu da shi. Fatarabbasu bihi, ku yi hira da shi hatta yi zuwa lokacin mutuwarsa, idan ya mutu kun huta, ku bar shi ya ta maganganye shi, idan ya mutu za ku huta. A lokacin nan annabu Nuhu alaihi salam qala, sai ya ce rabbi, ya ce ya Ubangijina, unsurni, ka taimaka mun, ka agaza mu, bima kadzabun, a sababin karyatarwa da suka min, ya Allah ka taimaka mun akan halakar da su. Shine annabu Nuhu yayi wannan addu'a kamar yanda Allah ya faɗa mana a can cikin suratul qamar, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, Nuhu ya roki Ubangijin sai ya ce ya Ubangijina anni maghlubun, ya ce ni fa an nuna mihin karfi, an nuna an fi karfi na, ya ce fantasir, ya Allah ka taimaka mu. To kafin annabu Nuhu yayi wannan addu'a na cewa Allah ya halakar da su, sai da Allah ya turo masa saƙon cewa nan gaba fa a cikin mutanenka ba wanda zai yi imani sai wanda ya riga yayi kafin haka. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wala tamta isbi ma kanu yafalu. Aka yi wahayi ga annabi Nuhu, aka ce masa ka san da cewa nan gaba daga cikin mutanenka ba wanda zai yi imani sai wanda tuntuni ya riga yayi, dan haka kada ka samu damuwa game da abin da suke aikatawa. To a lokacin nan annabi Nuhu sai yayi addu'a, shine yace fada rabbahu anni maghlubun fantasir. Addu'ar da yayi ita ce Allah ya kissanta mana cikin suratul Nuh. An gane ko? Wa qala Nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Shine yana yace qala rabbi sunni bima kazzabun, yace ya ubangiji na ka taimaka min bima kazzabun a sababin ƙaryatarwa da suka mun, ya Allah ka taimaka mun akan haddakar da su. Lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.